الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم عليكم ورحمة الله وبركاته. Naima Allah tabarak wa ta'ala mujia bin saike kaum wannan lokaci na karatun fatwatul ila sa'ada wa to litafin dokta qasim imam wa khatib fi masjid an-nabawi muna shafi na 26 wannan ashirin da tara wannan darasin na makara ne samaratul ikhlas. Abinda ake nufi da samarat shi ne kamar wani abu za a iya cewa wato sakamako, natija ko rizal, rizal na ikhlasi. Idan kai ikhlasi wani rizal za ta samu. Misali, mutane ana ta ɗauki jininka a yi gwaji, akwai rizal da ake fitarwa. To shi ne idan kai ikhlasi wani rizal ne ke fitarwa a cikin rayuwarka ta duniya da ta lahira. Wannan shi ne kan maganar da yake son yi ba ka. Rizal shi ne tamara, ma'ana sakamako na ikhlas, wato me zai baya. Wannan shi ne abinda za mu karanta tun da mun yi ta maganganu a baya kan abin da ya shafi ikhlas. Ko ya ce al'amalu salih, aiki nagari, la yuqbalu ba'a karɓansa illa bil ikhlas, wato sai da ikhlas. Aiki fa nagari baya karbuwa sai da ikhlas. Sallah tana daga cikin manya-manyan ayyuka na gari ko? Azumi ko hajji ko karatun Alkur'ani ko zikrullah ko wani abu dai na ibada ko aikin hajji ko azumi ko zakka, duk waɗannan ayyuka ne da ake kiran su nagartattu. To amma ba su iya karbuwa sai da sakamakon ikhlasi. Ana in ba ta yi sallah babu ikhlasi, to ba ruwan wani da ita. Idan za ka yi azumi babu ikhlasi, idan Allah ba ruwan Allah da wannan aiki. Ko ma wani irin aiki ne, menene yake fitar da rizal ko sakamako na wannan aikin shi ne ikhlasi. Me zai sabbaba ka girbi abin da kake son ka girba shi ne ikhlasi. Duk wani aiki da za ka yi kana buƙatar a karɓe shi, to ba za a karɓa ba sai ka yi don Allah. To ikhlasi yana daga cikin babban abu kenan. In kana da shi ko da aikin ka ba shi da yawa za a karɓa. Idan ba ka da shi ko ka cika duk inda ka cika da yawan aiki ba zai karɓu ba. So kenan yana nuna mana muhimmancin ikhlasi a cikin rayuwa, a cikin kuma ayyuka na ibada. Akwai buƙatar cewa kenan dole ma'aikaci ya yi aiki don Allah. Wa biduni ikhlasin, malam ya ce in babu ikhlasi a cikin aikinka yuraddul amal, za a dawo maka da aikin ba za a karɓa ba. Walau ka sura koda ko aikin ya zama mai yawa ne, saboda ana buƙatar ikhlasi cikin aikin. Komin yawan aikin in dai babu ikhlasi to ba za a karɓa ba. Wal ikhlas shi kuma ikhlasi mani'un yana hanawa bi iznillahi da iznin Allah. Wannan jumla ana kiranta mu'tarida, inda kaga an ja layi kuma an kawo bi iznillah. Saboda kamar idan kaga irin wannan littafi, to yana nuna maka cewa ta shigo ne ba a inda wato ake maganar ta ba. To amma saboda tawabuhi, tunda an ce zai hana, to da izinin wa zai hana? Sai da izinin Allah. Ma'ana mani'un min tasalluti shaytan, ikhlasi yana hana shaytan ya samu tasalluti a kanka. An gane? Duk wanda yake son ya yi maganin shaytan kada shaytan ya samu cin nasara a kansa, to ya saka ikhlasi cikin aikinsa. Shi ne ma'ana wannan baya samuwa sai da izinin Allah. An gane? Ikhlasi mani'un yana hanawa min tasalluti shaytani, daga tasalluti na shaytan ala al-'abd a kan bawa, bi iznillah. Shi ne da izinin Allah. An gane? Qala subhanahu an iblis, sarki ya tabbata ga Allah ya yi magana dangane da abin da ya shafi Iblis. Kala sai Allah ya ce, yana ba da hikayar abin da shaitan ya ce, fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in, fa bi izzatika, da buwayar ka na rantsi. Wannan ba ce yake yi? Kai ko daga zuwa ko shaitan din ne yake son ya sa ka bacci? Fa bi izzatika, wato shaitan ya ce, na rantse da girman ka Allah. Ana nuna kenan shaitan ya san buwayar Ubangiji. Ya ce, da ughwiyannahum ajma'in, wallahi dukkansu yana halakar da su. Yana magana duk 'ya'yan Adam su ya halakar su. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, sai bayin ka daga cikinsu al mukhlasina, waɗanda suke da ikhlasi kuma ka tsarkake su. Kaga kenan shi da kansu ya san kenan ba shi da rabo a kan bawa mai ikhlasi. Mu yi ƙoƙari mu ga cewa mun saka ikhlasi cikin ayyuka, saboda wannan zai hana shaitan samun wani rabo a cikin aikin. Kuma ikhlasin zai hana shaitan ya shigo cikin tunaninmu. Ikhlasin zai hana shaitan ya shigo cikin harkokinmu. Da yawa rashin ikhlasin matsala ce. Shi ya sa wani lokacin ko kirari da yabo ba a san kai ta yi wa mutum haka, ziga ce. Za ka yaudarar da shi ne in ba a sa. Kawai ya yi aiki, ya yi Allah ya saka da alheri, shi kenan. Amma in ba don kai ba kaza, wallahi sai da kai kaza, kai ne kaza kuma, to shi ma sai shaitan in ba a yi sa'a ba ya shigo ciki ya bata kuma aikin, kuma a rasa amfanuwa da ribar aikin. Wanda wani lokacin mu da kanmu muke tashe kanmu da kanmu ko a kan wasu abubuwa. Wal mukhlisu, shi mai ikhlasi, mahfuzun, tsararre ne bi iznillahi, da tsaron Allah. Daga mai za a tsare shi? Min al isyani, daga aikin saƙo. Wal makarih, da abubuwan kiki. Duk inda ka ga bawa mai ikhlasi, to shi Allah ya tsare shi da tsaronsa daga saba ma Allah, daga kuma yin abubuwan da Allah baya so. Saboda da ikhlasi ake cin nasara, ake karban ayyuka. Shi yasa za ka ga kamar yadda Ibnul Qayyim yake nuna cewa za a yi sallah a lokaci guda, a masallaci guda, a bayan liman ɗaya, tare aka yi komai. Amma da aka zo raba lada, sai ya zamanto wani ya ji wani samun lada. saboda yadda ikhlasinsa yake. Za ka ga na kuzura na addu'a wani yayi kai yayi kai sai ya ce ma ba a karɓa ba, wani ko sau ɗaya sai aka karɓa. To shi ma wannan yana da alaƙa daga ikhlasin mutum, yadda kake halarto da Allah, da yadda kake jin Ubangiji, da yadda ka tsarkake aikin, haka kuma abin yake karɓuwa. Wani lokaci tsananin ikhlasin ɗan adam in ya roƙi Allah, tabbas nan take yake ganin amsa, take Allah zai ba shi amsa da yawa ana samu. So ikhlasi yake jawawa ka roƙa yanzu nan sai a baka. To shi yasa kaga annabawa in suka yi addu'a take take ci, saboda ikhlasinsu ga Allah. Haka waɗanda suka biyo su sahabbansu yawanci za ka ga haka ne. Mu abin da yake cutar mu shi ne rashin ikhlasi. Sai ka ji cewa an ce wanda ya yi addu'a da kaza zai samu kaza, sai ga wani ya ce ya yi tiri kuma ba a karɓa ba. Wani ya ce maka shekara da shekaru ma ɗauka. To yadda ikhlasin ka yake wa Allah shi da ya jawo maka. Amma Allah da ya maka alƙawari ya ce ujibu da'awatad da'i idza da'ani, idza da'ani fa, duk lokacin da ka kira ni ne ujibu, zan amsa. Haka a wajen Allah ai babu wani shakku cewa za a amsa. Kai din ne da ka zo, wani irin kira ka yi? Ko a rayuwar mutane a duniya akwai kiran da za ka yi ma wani shi da zai amsa ba, saboda ya san dole ya kake? Haka ne? Akwai wanda kuma ko zuwa aka yi aka ce maka wane yana neman ka, to ba sai an faɗa ba nan take za ka samu hanya ka tafi, saboda ka san ba da wasa yake ba. To haka mutane suke karkasuwa a wajen Ubangiji, yadda ake roƙon kowa da yadda yake roƙo, da kuma yadda zuciyarsa take wajen roƙon, da halarto da Allah da yake a cikin roƙon, da yadda kuma zuciyarsa take fuskantar Ubangiji wajen roƙon. So idan ka gane wannan, ba sai ka tafi gurin wani ya maka ba, ba a ce kar ka je wurin wani ya maka addu'a ba, amma ka gane kai din. In ba ka yarda da kanka ba, to za ka fara shakku. Amma shi Allah a wajensa bayin duka ya ajiye su a kan wannan ikhlasi. Wa idza sa'alaka ibadi, ba cewa yin da wasu bayi daban ba, bayina kawai ya ce, kuma kowa ne cikin bayin Allah. Ka gaya musu ina kusa da su, ujibu, ina amsa da'awatar gani addu'ar mai roƙona. Ba kowa yana roƙo ba? So ina amsawa idan da'ani, idan ya kiraye. So amma ikhlasin ne daban-daban suke. Wani wata ƙila daga yawo a sai a ba shi. Qala subhana, sarki ya tabbata ga Allah ya yi magana an Yusuf alayhi salam a kan annabi Yusuf. Duk abin da aka yi a kan kisar annabi Yusuf, idan ka bi surar ka ga yadda abubuwa suka tafi, da gwagwarmayar da ya sha, da yadda 'yan uwansa suka ɗauke shi suka jefa shi a rijiya, da zaman da ya yi a rijiyar, da yadda aka tsamo shi daga rijiyar, da yadda aka sayar da shi, da zaman gidan shugaba da ya yi, da shigansa gidan kurkuku, da duk abubuwan da suka faru da annabi Yusuf, dukkan waɗannan ba su yi tasiri a kansa ba. Allah ya ce hatta nan linasrifa anhu su'a, dan kawai mu juyar masa da duk wani mummunan abu muka saka shi wannan hali, kuma dan mu juyar masa da walfasha da alfasha. Wai saboda mai muka yi mai Yusuf muka tsarkake shi muka wanke shi muka fito da shi ta innahu min ibadina al-mukhlasin, yana cikin bayi masu ikhlasi. dan haka muka masa yana daga cikin bayan mu masu ikhlasi. Kana sallah da shakku wai ibada ma kana yi kana cewa an je lahira za mu gani da shakku, sai kana jiran sai an je lahira Allah da yake ka masa sallah, amma har yanzu kana da shakku, kana roƙonsa kana cewa an ce zai mu roƙa, kana shakku. Dan haka shi yasa addu'arka ba za ta karɓu ba. Wani yana nan kusa da kai in ya ɗaga hannu ya yi sai a bashi, saboda yadda ya tsarkake Allah su a koyi ikhlasi kuma a yi don Allah, shi ne kawai maganin al'amari da Allah ya amsa. Wa fil ikhlasi tumaninatul qalbi, a cikin ikhlasi akwai wato nutsuwar zuciya. Duk wanda yake da ikhlasi a zuciyarsa, zuciyarsa fa annabi take, domin sai ka sani ba mai bayarwa sai Allah, ko ba mai amsa maka sai Allah. To wanda ya san wannan, wani waiwaye zai yi ga wajen wani. Amma idan wani take roƙo, to watakila kai ka raba abubuwan ka, sai to bari dai mu jira. Shi wani in ana roƙonsa sai an jira ya fito, ba gaba. Shi Allah kuwa daga ka aika ba a jiran sa ya fito, dama a fito yake. Saboda ko da yaushe yana jin kullum yau min ne kuwa fi sha'ani, ko da yaushe yana cikin sha'ani da na bayarwa. Yas'aluhu man fis samawati wal ard, wanda yake cikin sama shi yake roƙa, haka wanda yake cikin ƙasa shi Allah ne yake roƙa. Amma duk wanda ka roƙe shi sai ka jira shi. Saboda haka wanda ya kama Ubangiji ya roƙi Allah, to zuciyarsa a nitse take, ya san zai samu, kuma bai da damuwa da tashin hankali. Wa shu'urun bis-sa'ada, shu'ur shi ne yana filin a ransa da cewa kawai bai ci nasara. Haka mai ikhlasi ne. Ya roƙa zuciyarsa a nitse, yana filin a ransa cewa kawai za a bashi. Wa ra'atun min dhullin khalqi, kuma ya huta daga ƙasƙancin halittu. Duk wanda ka zo ka roƙe shi sai ka nuna kai wani mai ƙasƙanci. Me shi yasa ɗan adam wani malami yake cewa shi ɗan adam kullum a duniya kasuwa yake gidajen da ba adali, yana kasuwa ne gidajen da ba adali. Idan ya je wajen alhaji mai naira yana son kayansa wani irin ladabi ne, wadda ba irin nan ladabin yake a cikin gidan sa ba. Kaga ya kasu kenan gida-gida. Idan ya je wajen mai mulki irin yadda yake masa ladabi, dan yana son kayansa daban. In ya gamu da ɗansa irin yadda yake yi ma da ɗansa, rayuwarsa kuma daban. Nan kuma daga dara yake magana ko? In ya je wajen matar shi yadda yake karkasuwa kuma daban. Duk inda da ya je, in dai buƙatar a wajen ɗan adam ne, sai ya karkasu gida-gida, kuma sai ya zo da lafuzan da yake ƙoƙarin ya burge wata. Idan ka je gungun na lafuzin da za ka yi amfani da su watakila daban. Wajen sarki lafuzin da za ka yi da su daban. Wajen sulkin ka wanda kake son ƙasa in ka je shi kuma maganganun da za ka yi daban. Wajen wane ne in ka ce haka dai ka dinga karkasuwa gida-gida. To kai wani irin ladabi kake ma Allah idan ka zo roƙonsa? Idan muka auna wannan za ka ga cewa da yawa yadda suke yi wa mutane ba sa yi ma Allah haka. Girman da suke ba ma wasu mutane idan sun zo roƙonsu ba sa ba ma Allah wannan girman. To ai daga nan ya kamata mutum ya yi wa kansa hukunci ya faɗi. Domin Allah shi ne ya fi cancantar girmama da kuma yi da shi. Amma za ka ga abun ba haka ba. Kuma duk wanda za ka zo ka tsuguna a gabansa kana nema, to ba ka huta ba daga ƙasƙancin gabansa. baka huta ba saboda in baka samu gogoyi ba za ka dawo ka zo ka sake tsugunawa wannan kaskancin da yana nan tattare da kai shi yasa yake maka a cikin ikhlasi akwai nutsuwar zuciya ta nutsu ta san Allah ne kaɗai sannan kuma kana jin ka cimma nasara ko an baka ko ba a baka ba tunda Allah ka roƙa ka zama sannan ka samu hutu daga ƙasƙanci a wajen halitta ba wanda zai wulaƙanta ka in ka ji wajen Allah ya ƙulu al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah Fudayl ibn Iyad yake cewa man arafa an-nasa wanda duk ya san mutane istaraha to ya huta in dai ka san mutane to wallahi ka huta amma in baka san mutane ba to kana da wahala shi yasa kai ne ke je ke kai ne tafiya airport taron wani kuma wallahi ka huta ba kai ne tsugunawa a kofar gidan wani dan kana neman kudin sa ba wai ma a dan wata matsala ce da ta haɗa ku ba inda yan wata matsala ce ta tsiriki da ƙarfin gwiwar ka za ka zo kai ma ba wai kaskantacce ba ne ka zo ne kawai a kan a yi a gama a saya in ba a saya in ba za a saya ba ka yi gaba ba shi ne ba amma duk wanda ka je ka tsuguna ke je ke to kana jira ka cika ƙofar gidan mutum ku zauna ya zo fiyo sai ya wuce da motarsa ko kula kuwa zai baka huta da kaskanci ba har yanzu kana kaskantacce ba haka ba ne to kaga lamarin haka yake shi yasa yake maka wanda ya samu ikhlasi a cikin su akwai hutun zuciya akwai nutsuwar zuciya akwai ji da kaci nasara akwai hutawa daga kaskancin halittu wanda ya san mutane istara ya huta an gane idan baka san mutane ba za ka yi ta wahala wahala za ka yi ta yi kuma a yi ta maka gadara ai idan arafa idan ya san cewa an na'um mutane duk wanda ya gane cewa su mutane la yanfa'unahu ba za su iya amfana su da komai ba sai abin da Allah yake zai amfanar da shi wala yadurrunahu kuma ya gane cewa mutane ba su ita su cutar da shi ba to wannan istaraha minhu ya huta daga mutane an gane shi yasa ka rayu wa anta azim kar ka yadda ka rinka karban kaskanci wallahi kowa kada wai wani ya zo ya rinka yaudar ba a yi wannan ya fita tawabi har in an taka shi ma taka shi ake ba ba wu ka tsaya kawai wani ba zai zo ya maka gada-gada ba ba shi da abin da zai iya ciyar da kai har iya mutuwa ba zai iya azurta ka ba ko ba zai iya cutar da kai ba yawwa amma saboda kwaɗayin kayan sai ta maka wulaƙanci kana ta karɓa wannan Allah bai son wannan dan ina da shi ba shi ne dalili na wulaƙanta ka ba dan ina da shi ba shi ne dalili har gobe ina da shi ba dan ba ka da shi ba shi ne dalilin har gobe ba ka da shi ba zai iya yiwa ba ka da shi yau kuma gobe kana da shi zai iya yiwa ina da shi yau kuma gobe ba da shi wannan duka na Allah ne saboda haka mutum ya san Allah idan ka san wannan to ka huta ba haka kawai wani mutum ya rinka zage-zage yana faɗan ango shi yasa wani lokaci suna mamaki za ka ga mutum ko a gidansa wani yake aiki sai ya kai wa mutumin tsawa irin kawai yana wulaƙanta shi din na haka saboda ya fa'i da wata lana shi ne kuwa kai ba za a zo da wadatar ka wata ƙila in ba sa'a ba ko motar da kake gadara da ita ba za ka iya hawanta ba sai sun taimake ka su saka ka a mota wata ƙila da injiniyan ka take me ne girman kai a saboda ya zo yana maka shara a gida ko yana maka kai ta wulaƙanta shi dan adam ne karram na bani adam na girma ma dan adam ni Allah da na halitta shi dan haka karka wulaƙanta shi saboda ya rasa abinci ya zo gidanka ko kuma dan yana leburanci a gidan ba abun da za a wula kan shaba mutane ba sa iya gane rayuwa kawai sai ta gagara kaga yanzu wai mota ma mutum dan yana da ita sai zama yana tayo mutane da gara mota ko wannan wallahi malam abun yana ban mamaki kaga mutum wai ya suka wani abu ya zo yana muzurai mota da aka dauke ta kayan larura larura ce ba wallahi larura ce ka hau ka tafi da ki iyalin ka kuje larura ce ba wai wani abu ne na jin daɗi ba me a ciki babu abin da yake lafiya daɗi wallahi ita ce babbar ni'ima idan ka same ta za ka yi ta abin nan da ita amma mota ina sai na ba ka da ita sai ga mutum yana zagin wasu mutane saboda motar da ya hau yana ganin kowa ba kowa ba wai yana da mota to sai wani yana da yana tafiya da kafa ya fi ka tsayo ya fi ka daraja a gungon Allah ba haɗi wallahi watakila ya ɗan tsaya a kiyama ko inda yake ba za ka iya zuwa dukkan ka wulaƙanta mutane ka gane cewa wanda ya san mutane ya huta wanda ya san mutane ya huta sai za ka ta ganin kankambar mutane inda kake in kana kallo irin waɗannan maganganu in ka ga abin da mutane suke yi ka tausaya musu abin tausayi mu ne da hanya muna tafiya wani ya zai ya tsare hanya kuma yana gada da aka yi ta masa wani ya iya jan wani sai ya buɗe motar da zai zaɓa ya bikin wani kamar da kaga kuma motar biyar da zai yi ciki nake wata rana wallahi ba motar zai hau ba makara zai hau nake wallahi wata rana ba motar nan da yake gadara da ita zai fita daga cikinta kuma makara za a fita shi nake in ka ga za ka iya gaya musu je ka gaya wa ka sai ni na mara ana wannan maganar da ya ja to ire-iren waɗannan mutane suna haka kawai mutum zai ga a tsakiyar hanya kusa da tsayawa zai yi ciniki mutane su ta masa kwan saboda bai kusa haƙƙin mutane ba ne kai biya tsaye a ƙasar nan ba da suna abin da suka gada ba saboda ƴan nerorin da suke da wallahi ma duk jahilci na nau'i ne na jahilci ma ne shi a ganin sa ya fi ƙarfin kowa haka yake gani abin tausayi ma wabin ikilasi yake da ikilasi a rifatu darajati wato da ikilasi ne darajoji suke ɗaukaka sai Allah ya ta makin ɗinka saboda ikilasi daga martabar kaza ta kai kaza daga martabar kaza darajoji iri daban-daban waɗar ki abuwa bil khaira kuma duk wanda yake da ikilasi kamar ya kwankwasa kofar alheri wanda yake kwankwasa kofar haka ai yana neman abu zai yi to mai ikhlasi kamar yana kwankwasa kofar alheri haka Allah zai ta tunbudo masa alheri so a rike ikhlasin nan qudwatun ila sa'ada an gane ko yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi yana cewa innaka lallai kai dan adam lam tukhallafa fa ta'mala amalan tabtaji bihi wajh Allah illa izdatta bihi darajatan wa rif'a kai lallai baka jinkirta ba ka aikata aikin da kake neman yardar Allah da shi ba za ka yi wannan ba illa izdatta bihi darajatan sai ka ƙara ma kanka daraja ko kuma daga wannan za mu ba ka daraja warin akan da kuma ɗaukaka wani yana nuna maka kira duk wanda zai aiki don Allah to Allah zai ba shi daraja da ɗaukaka wa kala Abu Bakr ibn Ayyash rahimahullah yake cewa ma sabaqahum Abu Bakr أي ما سبق الصحابة بصلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه. وتو أبو بكر بإيري مقوة وجن أي كيبا نتحدث أمر بإيقوة يوان تالي أي كيبا يوان تالي أي يوان نابل في يوان قلبه يوان كرسو بإيري مقوة ياتي قوة يوان نبرا يصلى قول عزيز. لكن أبو النبا ما أبو بكر دوكك يضمن شو ياتي قوة أتكلم تحبك بشيء وقر في قلبه يواني أبو النبي تبتع كم روشي سنة إخلاق شيسا أي النبي يتي لذا أونا إيماني هو أبو بكر دا إيمان المتعلم خيال جاي المتعلم هو شبو لني إخلاص واني أبو نيدي دوضا أبو شيسا ما ببر مقال الرموشيني إخلاص الميشيني ببر مقالها أبن دي كماتي كنات في أن جارس والعمل القليل أي في تنكتن مع الإخلاص وتشارك الإخلاص يعظم عند الله هو يعظم عند الله وما أي كن ينا جرما أبن الله danka dan kai aikin amma saboda kai shi dan Allah wannan aikin zai girma ya girma ya waya a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa yatada'afu thawab kuma za a rubanya masa ladanka ya qulu annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi yana cewa man tasaddaqa wadda ya sadaka بعدل تمرة دغورغودا قلن دبينو كدوكا سي صدقة من كسب طيب كما وانا ابن كاسابو شنو تحير حلال سبود ولا يقبل ولا يقبل الله الا طيب الله بايا تربا سي تركتك تو اذا كاي وانا قلن دبينو لكتير ليش بعدين قرن تابتك وَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِ الله ينا كربان كده كربان لنجدين البكي دحنن سندامة ثم يربيها سأنا الله زيريني وانن صدك يدن كدينون تتنا يجرما كو أيام تبكى مونن سيدة قوة يموسي كديني مهم كجرما كو nam ko an haife shi dan karami ne amma da yake da uwa da uba sun ji ana reno a shayar a baka abin da ya girma to sadakar ka ta ballan dibino Allah zai karbe ta da hannun dama zai shiga bada renonta yana renonta da ta ibiha ga mai ita sadakar kama yurabbi ahadukum faluwa kamar yadda dayan ku yake renon dan tani idan an haife shi ɗan saniya ba ana kiwonsa ba wata rana sai zama ƙaton bujini to haka sadakar ta Allah zai yi karkare na abin da za ka bayar na sadakar hatta ta kuna mislal jabalil azim har wannan sadakar sai ta kasance kamar misalin dutse mai girma yanzu a nan abin da ake son a lura da shi karancin sadakar da ta gwamu da ikhlasi sadakar da ta gwamu da mai da ikhlasi wannan shi ake nema komin karanci karka damu da sadakar da ta zama to tana da yawa ba ta da ikhlasi ba ta cimma burin da ake bukata dan saniya in an haife shi a yau baya iya girma amma da renon da ake masa da kiwata shi da ake yi da wannan yake girma yanzu kwallon dibino ɗaya ka bayar wataƙila bai kai ɗan yatsanka ba girma amma da ikhlasin da kai sai Allah tabaraka wa ta'ala ya karba, kuma annabi yake zai karbe shi da hannunsa na dama. Yurabbiha, yana renon abu kamar yadda ɗayan su yake renon ɗan saniyarsa idan an bar shi. Haka Allah tabaraka wa ta'ala zai yi maka. Jama'a nan annabi ya ba da misali da abin da yake ɗan kankani amma zai girma, ya sa ya ce masa wal amalul qalil, aiki ɗan kankani ma'al ikhlasi, wato tare da ikhlasi, yu'zam inda Allah ko yu'azzam inda Allah, ana girmama wannan abun a wajen Allah kuma ana ruɓanya ladan. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله. عبد الله بن المبارك يتوى الله يرحمه يتوى رب عمل سبير تؤذمه النية يتوى رب عمل ديوى ونأيكي سبير كنكن to azimu kun niyya, niyya ce take sa aikin ya zama to azim, zama mai girma. Aikin ɗan ƙanƙani amma kyakkyawar niyyar mai aikin ya sa aikin niyyar ta tana girma, tana girma ma aikin. Abinda ake nema a gurin ka shi ne wato ka kyautata niyyar, ka yi ikhlas, kai dan Allah shi ake nema. Kuma umiru illa li abdullah mukhlisina lahu ad-din, ba wani abu da aka umurce su cikin ibadojin da duk muka saka musu illa shi mana bauta kuma tsarkake mana ibada gare mu. Ita kuma ibada ba a sallah kadai take ba, ba a azumi kadai take ba, ba a hajji take kadai ba, ba a karatun alkur'ani kadai take ba. Ibada shi ne duk wani abin da Allah ya ce a yi, ibada ce. Duk wani abin da Allah ya ce kada a yi, rashin yinsa ibada ne, aikata shi kuma saban Allah ne. Shi saba shi musulmi ribar da yake da ita, in an hana shi ya haru to ibada yake, in an umurce shi ya umurtu yana yi, ibada yake. Da yawa wasu suna ganin in an hana abu ka hannu kamar ba ibada take ba, in an hana abu kuma ka hannu, hannuwar ibada ce. Saboda Allah zai san a yi sai ka ƙi yi, nan kuma Allah yana son a yi sai ka yi, to ibada ce. Shi yasa wannan da rahamar Ubangiji ya mai da komai a rayuwar mutum musulmi suka zama ibada, to dukkan komai ka sakanya shi cikin ikhlas, ka yi don Allah. Rubba amalin sagirin tu'azzimuhu an-niyyah, yace da yawa aikin kankani ne, karami ne, amma an-niyyatu tu'azzimuhu, niyya tana kambama wannan aikin da kuma girmama shi. Dan haka a yi don Allah sai ka samu lada, ka samu daraja a gurin Allah. Yace wa rubba amalin kabirin, da yawa kuma wani aikin yana da girma, ana ganin sa babban aiki ne, amma tusaddiruhu niyya, niyyar mai shi ne take kaskantar da aiki. An gane, kamar yadda muka fara a kan cikila mutum ya jawo tsawon lokaci yana sallah bai yanke ba, amma wasu yake burge mutane. Niyyar da aka kasa ganin ta a waje sai ta fito ta yi tasiri akan aiki da yawa ta kuma rasar da lada. Gashi dai an ga aikin, watakila an ma yaba ka kuma ji dai an yaba, amma akwai wani abu a cikin ranka wanda shi kuma ba wanda ya sani sai Allah, a cikin zuciyarka sanya banne kawai, to ta kaskantar maka da wannan aiki ba a karba ba. So mu kiyaye wannan. Qala Ibn Kathir rahimahullah fi qawlihi ta'ala, Ibn Kathir yayi magana a cikin fadin Allah da yake wallahu yuda'ibu liman yasha wallahu wasi'un 'alim a suratul baqara. Ubangiji yake shi dai Allah yuda'ibu yana rubanyawa liman yasha ga wanda ya ga dama, wallahu shi Allah din wasi'un mai yalwata yawani alimun kuma masani. To anan akwai abubuwa da ya zo da su yana rubanyawa, watakila dama an ce maka mun ja abin hasana falahu ashuru amsalika, ko goma wannan shi ne nasfi ya zo da shi. Amma hadisin ma ya ci gaba da gaya maka fa yana rubanyawa ila ab'abin kathira, zuwa rubanyin da yake da yawa shi kadai ya sani zai ta rubanyawa saboda ikhlasi dan ya karba kuma yana da shi wasi'un da shi mai yalwatawa sannan masani. To in kana kwaɗayin kayansa dama rubanyawa yi, in kayan imani mai yalwatawa yi kayan da ya san me kake ci, zuciyarka ya san ta ya san ko me kake so, to kawai sai ka bi ka'ida Allah zai rubanya ya baka. Shi yasa darajojin suke zama daban-daban kamar yadda muka ambata yanzu nan. To a sallar ku iri ɗaya, masallacin ku ɗaya, limamin ku ɗaya, lokacin sallar ku ɗaya, ma darajojin ku sun sha daban-daban. Ai bi hasbi ikhlasihi, gwargwadon ikhlasin mai ikhlasi fi amalihi a cikin aikinsa shi yake ba shi gwargwadon rubanyan da zai samu kuma yadda Ibn Kathir ya ambata. Shi yana cewa yuda'ibu liman yasha ay bi hasbi ikhlasi, gwargwadon ikhlasinsa fi amalihi a cikin aikinsa gwargwadon yadda za a rubanya masa. Wa idha qawiya al-ikhlasu, idan ikhlasi yayi karfi ya zama daram, wa azmatu niyyatu, niyya kuma ta zama babba ta bunƙasa ta yi girma ta zama a haka, wa ukhfiya al-amalu salih, sannan aka ɓoye aikin nagartacce, mimma yushra'u fihi al-ikhfa'u, aikin da ya zamanto an shar'anta dole sai an ɓoye shi, to a ɓoye shi. Saboda akwai wasu ayyuka da ba a yadda ka koya su ba, ba da ba ka ba za ka ce a'a ana kiran sallah ka ce ka kaga ni fa inda zo masallaci ake jam'i da ni za a samu riya, bari kawai ka zauna a gida ka ce a to sai dan bai kashe ka yi kaiwa an gane. Don yi shira'u wannan an shar'anta ba za a koya ba, dole a zo masallaci a sallah. Amma akwai wata ibada kuma da tana nan za ta iya koya ta ba kowa, ba za ka yi ta a fili ba Allah kawai, za ka yi ta a tsakaninka da shi Allah ko an gane. Qarbal abdu min rabbihi, wannan aikin yana kusanta bawa daga Ubangiji. Wato kenan idan ikhlasi ya yi ƙarfi, niyyar tabuwa ya tabun ƙasa da ikhlasi, aka ɓoye kuma aikin nagartacce, idan aikin ya zama cikin waɗanda ake shar'antawa za a iya yi a ɓoye. An gane? نافله جړې دکې ته وای بکې کډې وای هیڅ دې نه
saboda annabi ya ce ku sanya madakunan ku ko gidajen ku wani rabo daga cikin sallolin ku
ka kuma kana yi da daddar da ikhlasi wannan aikin yana kusa da kai zuwa ga Allah balle sallar dare an ba ta muqami daban-daban a hadisi guda daya yadda ya ba mu sallar dare muqami yace na farko dai tana saka lafiyar jiki an gane tana kore shedar tana shafe zunubai tana haskaka mai yin ta ga annuri na imani a abu hudu ne wala Allah sallar dare ma ta cece ka daga zuwa wajen likita tunda tana son lafiya wannan kuma mun yarda tana saka tana korar shedar su duka waɗannan abubuwa ka shige cikin dare kai kuma ga sharafin mu'min qiyamu ko billahi girman mu'mini da ɗaukakar darajar ta tsayuwarsa cikin dare inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana kusanta mutum zuwa ga Allah wa'azallahu tahta zilli arshi tana inwantar da mutum a ƙarƙashin al'arshin Allah mana ibadar idan ta zama boyayya ce kuma ka ɓuyar kuma ka yi ta kuma ikhlasin ka yana da ƙarfi niyyar ka buwayayya ka ɓuya ka yi aikin za ta kusanta ka zuwa ga Allah za ta sa a yi baka inuwa a ranar da babu wata inuwa sai inuwar al'arshi yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace sab'atun baqay yuzilluhum Allahu fi dhilli Allah yana inwantar da su a inuwarsa wa zakara minhum sai ya ambata daga cikin su wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akfa'a mutumin da ya yi sadaka da wata sadaka sai ya boye ta hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu har ma ya zamanto shimaluhu damansa la ta'lam bata samma ma tunfiqu yaminuhu abinda damansa ta ce ba wajen koyuwar sadaka wannan wani irin magana ce wacce ake nuna zurfin ikhlasin mutum zurfin yin sadan Allah har ma mutumin da yake kusa da shi ɗauka yanzu mutum uku ne kana tsakiyar su amma kaciyar ka yi sadaka wa mutumin da yake damanka amma wanda yake hagun ma bai san ka ba da ba ka san sadakar ta kai koyuwa iya amma dai ana nuna masa muhimmancin ɓoye aikin da ya kamata a ɓoye shi a bar shi dan Allah an gane a wannan shi ne ƙarshe ina ganin a darasin da za mu yi abinda za mu ɗora a gaba shi ne kaifa aqulu mukhlishan lillahi fi jami'i amali tambaya ce ta yaya zan zama mai tsarkake ayyukana ga Allah cikin dukkan ayyukana ya za a yi zamanto haka darasinmu na gaba zai bayyana yadda za ka yi ka zamanto wato haka akwai abubuwa da za a kirga maka su wanda sun kai guda takwas idan Allah ya sa ka cika su to aikinka zai zamanto ka tsarkake su don Allah Allah muke roƙo ya taimake mu ya sa mu fi ƙarfin zukatanmu ya ba mu ikon tsarkake ayyukan akwai tambaya ne ko zan tashi babu tambaya ko Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ma sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid astaghfirullah wa atubu ilayk astaghfirullah wa atubu ilayk astaghfirullah wa atubu ilayk ya Allah ka saka mu cikin masu ikhlasi amin Allah ka rubuta mu cikin masu ikhlasi amin Allah ka jagoranci zukatanmu ya Allah wajen yin aiki dan kai amin Allah ka dore mu da cikin tunun zamani amin Allah ka kiyaye shi mu ya Allah ka dore mu a cikin gidajenmu da hanyoyinmu da dukkan harkokin da muke amin Allah ka sa albarka cikin rayuwarmu amin Allah ka sa albarka cikin ilminmu Allah ka sa albarka cikin dukiyarmu Allah ka sa albarka cikin gidajenmu Allah ka sa albarka cikin ƴaƴanmu da matanmu Allah rayuwarmu ka sanya ta cikin albarka Allah ka tsare mu daga fitsarin ta shedan Allah ka raba mu daga fitsarin ta shedan Allah ka tsare mu daga fitsarin ta shedan Allah ka raba mu daga fitinar masu fitina da hadincin masu hadinci da hasadar masu hasada da kiyayyar masu kiyayya da makircin masu makirci da makircin masu makirci da hadincin masu hadinci Allah muna roƙonka gamawa da duniya lafiya ka ba mu aljanna ka ji tausayin ka ji kan malaman ka ji dan iyaye mazan su da matan su ka ji kan mamatan mu ya Allah ka sa mu gama lafiya rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين